بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم ثلاثة قوما قوات صفر هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادي شكرا دبو ايدة تريه دو أشرين وان دي 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 أشرين دو قوات مي 1999. إذن جماعة بسمان تابا منا كرات اللتاف الأقيدة الطحاوية شره دي تعليك الشيخ المحدث العلامة السلفي محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. أما هر ويو إن جماعة بسمان تابا كمر قسم ما قواني بيو دي سكا قباتا. Akwai wani hadisi da muka zo muka karanta na Sayyidina Umar, a yadda muka ji yadda rayuwar magabata suke dangane da zama da ainihin iyalansu, a yadda muka ji Umar a matsayin shi na dattijo na siriki na kwarai, yadda yake tashi ya tafi ta kanas gidan ƴar shi dake aure yayi mata wa'azi, yayi mata nasiha game da ta yi hakuri ta zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama lafiya. Kamar yadda dama muka ji Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi ne dan yayi hujja akan cewa babin da ke bayani akan mutun ya je yayi wa'ashi nasiha da wa'azi game da ta hakuri game da halin mujinta. To gurgurdan iko da mun gabatar da nasihohin da suka kamata dangane da ainihin wannan al'amura na rayuwar aure, tun daga kan sirkai da waɗanda suke masu aura da waɗanda suke su ƴaƴan ne da ake aurawa matan aure kenan. Mun je gabatar da nasiha wadda yake ta tattaro su duk baki daya. To a yau shine muke son kuma za mu sake jin wani dogon hadisin na Sayyidina Umar. Har wa yau dai dangane da kaji Umar kuma yau a matsayin shi na dan siyasa, Umar a matsayin shi na shugaba, a matsayin Umar na khalifa, na shugaban musulmi wanda yake adili. Wannan hadisi kuwa al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin wannan littafi nashi gurare takwas. Wuri na farko Imam al-Bukhari ya ruwaito wannan hadisi a lamba hadisi na 1392, sa'annan a lamba hadisi na 2052, sa'annan lamba hadisi na 3162, sannan hadisi na lamba 3700 daidai shine inda zamu karanta a yau insha Allah. Sai kuma wurare na gaba sune lamba hadisi na 4889, haka kuma lamba hadisi na 7207. Wannan hadisi Imam al-Bukhari sai da ya ruwaito shi ainihin wato sai da ya maimaita shi so shida a cikin wannan littafi nashi. Maimaitawar da Imam al-Bukhari yake wa hadisi ba irin maimaitawar da kake jin ake wa labaran duniya bane. Duk abin da kaga Imam al-Bukhari ya maimaita wani ilimi ne a ƙarƙashin haka. Hadisi ɗaya ne sai maimaita shi ta hanyoyi da dama. Misali nan za ka ji ya samu wannan hadisi ta hanyar malamin shi Musa ɗan Ismail at-Tabawzaki. Can in ka koma wani wurin kuma za ka ga ainihin ya ruwaito wannan hadisin ta wasu hanyoyin daban. Kaga ashe maimaita hadisin da yake ba cika shafuka kawai yake a banza ba, wasu hanyoyin yake ƙara kawowa. Ko kuma ya zama hanya ɗaya ce ta wurin malami ɗaya ya samu hadisi amma da lafuza da dama, to sai ta maimaitawa. Sannan ba za ka gane muhimmancin wannan aikin na Bukhari ba sai ka je ka karanta tarihin malaman. Za ka ga malaman nan mabambanta ne a wajen zamantakewar ƙasashe. Hadisi yana ƙasar Iraki sai Bukhari ya challa sai ya tafi sai ya jiyo shi a wurin wannan malamin. Wannan hadisin sai Bukhari ya sake tafiya ƙasar Sham ya tafi wurin wani malamin ya koyo shi. Daga Sham in ya ji labarin akwai wani a Masar yana da shi sai ya kewaya sai ya je ya karɓa. Shi yasa babu ƙasa ta duniyar musulunci da ke da malaman hadisi a wancan zamani sai da Bukhari ya je koyo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan ya zo ya sha dare ya tace, sannan ya zo ya rubuta maka wannan sahihul Bukhari da kake gani hadisai 7000 da wani abu. Sannan ya ɗaga ya ce hazihi hujjatun baini wa bainal khalqi inda rabbil alamin. Ya ce duk wanda ya ga dama ya je bauta wa Allah kai tsaye ga dangadan da wannan littafi ranar kiyama ya ce ni nace. Babu shakka Imam al-Bukhari ya san aikin shi ya aikatu, kuma aikin Imam al-Bukhari ya samu karɓuwa a wurin ainihin malaman hadisi. Allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi. To shine muke son ka ji shin kai da Allah maɗaukakin sarki ya sa kai ne sarki ko kai ne dagaci ko kai ne hakimi ko kai ne shugaban ƙasa ko governor. Shugaban ƙasa ne kai mai cikakken iko na siyasa
koko shugaban kasa ne na hanyar murdiya ka bi ka zama shugaban kasa ko kai juyin mulki ne soja ne kai mai wandan karfe ko mai takalmin karfe ko wani iri ne kai wallahi ka tabbatar idan baka yi adalci irin na waɗannan ba ranar alkiyama an aka saka ka wuta kar ka binciki dalili dan haka wannan hadisi zamu fadada matuka wajen yi mishi sharhi in Allah madaukakin sarki ya so tun daga yau har zuwa gobe har zuwa illa ma sha Allahu ma in ya zan akwai bukata a takaitun takaitawa Imam al-Bukhari yace babu qissatil bi'a wal ittifaqi ala Uthman ibn Affan yace babin da ke bayani akan qissa game da chaffa da ainihin musulmi suka yi wa sayyidina Uthman dan Affan suka yadda cewa shine cancantaccen khalifa a bayan sayyidina Umar da kuma cewa al'ummar musulunci kakaf sun hadu a wannan zamani da aka yi zaben Uthman akan cewa shi ya dace wa fihi maqtal Umara radiyallahu anhuma a karkashin wannan babi a cikin wannan hadisi da ba a kawo zaka ji kuma cikakken bayanin yadda aka ainihin kashe sayyidina Umar dama Umar kullun yana wata irin addu'a da ta rikita wasu da yawa daga cikin mutanen Madina to Umar malami ne da yawanci su kuma kamar yadda kullun muke ga mutane sahabbai ba dukkan su suka zama malamai ba shi yasa wata maganar idan aka yi ba sa fahimta sai an yi musu bayani akai sayyidina Umar kullun yana addu'a Allah madaukakin sarki ka sa in yi mutuwar shahada sannan ka sa mutuwar nan ta zan a cikin Madina wannan addu'a tana rikita jama'a saboda Umar yana tambayar abubuwa waɗanda a zahiri suna karo da juna mutuwar shahada ma'ana a filin gaga kenan to amma kuma yace a cikin Madina a Madina kuma kasar musulunci ce ita ce cibiyar mulkin musulunci to yaushe za a yi jihadin kafirai da musulmi har kuma a kashe Umar a wurin to amma dan ka san Allah dai ya ce wa qala rabbukum du'uni astajib lakum Allah yake ku roke ni ne kuma zan amsa muku duk abin da ka roki Allah Allah madaukakin sarki yana da shi zai baka dan haka roƙar wa kanka alkhairi in ka roƙar wa kanka sharri sai dai rufin asirin Allah ya kare ka kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa da a ce yadda ake gaggauta amsar addu'ar alheri haka ake gaggauta wa mutane amsar addu'a ta sharri da suke wa kansu da tunan an hallaka su to sai da Umar yana roƙon Allah dai ya sa ya mutuwa shahada Allah kuma ya sa mutuwan nan ta shahada ta zama a Madina to yaya aka yi Imam al-Bukhari dai sai ya ce haddathana Musa ibn Isma'ila qala haddathana Abu Awana an Husayn an Amr ibn Maymun qala Amr dan Maymun ya ba mu labari yace رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن وعثمان ابن حنيف سيدنا عمرو بن ميمون yake ba mu labari yace naga Umar khalifa na musulunci kenan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah ya yi ta yin ishara dangane da wanda ya dace da ya zama khalifa a bayan shi shine sayyidina Abu Bakr dan haka ko da manzon Allah ya rasu ba a samu matsala ba sai sayyidina Abu Bakr ya zama khalifa a lokacin da sayyidina Abu Bakr ya tashi ainihin rasuwa kai tsaye babu wani ishara babu wata tangarda sai ya ce ina mutu Umar ne zai zauna kujera ta shikenan don haka sayyidina Umar shi ba a samu wani kece kuce ba ba a samu wani saka ƙuri'a ko wannan yace ya yadda ko wannan yace bai yadda ba a kai tsaye sai sayyidina Umar ya zama shine khalifa na musulunci to sayyidina Umar yana nan a matsayin shi na khalifa sai Amr dan Maimun yace ana ainihin wato ƴan kwanaki kadan kamar yadda zamu ji Umar na saura kwanaki hudu za a ainihin yanke shi Amr dan Maimun yace na gan shi ainihin a Madina sai na ga ya tsaya tare da Hudhayfatu dan Yaman wanda yake shi ma wani babba ne cikin malamai cikin sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallama da Uthman dan Hunayf sai sayyidina Umar ya tare su ya nada su ne su je kauyukan kasashen Iraq su je su tattaro haraji da kuma ainihin jizya daga hannun mutanen kauye dake kasashen ainihin Iraq yace sai na ga sayyidina Umar ya tare su Hudhayfa yace da su kaifa fa'altuma aikin da nasa ku yaya kuka aikata atakhafani an takuna kad hammaltum al-arda ma la tutiku ice ko dai ba ku azawa mutanen waɗannan kasashe haraji da jangali da abubuwan da aka nema a hannun su wanda ba za su iya ba ma'ana shugaban kasa ne ya nada mutane su je su tattaro wasu haƙoƙi da za a tara ai wa talakawa aiki kamar yadda zaka zo ka ji, ba wai a tattaro haraji a mai anguwa ya ƙara maiƙon miyar shi ba, ba a tattaro ainihin haraji sarki ko yallaɓai ko dagaci ko shugaban ƙasa ko gwamna ya yi sama da faɗi a kansu ba, a'a, ana sanya wa al'ummar musulunci haraji in buƙata ta kama. Na daga cikin buƙatar shi ne aka ce duk shekara an saba gwamnati ne wa al'umma aiki, sai wata shekara ta zo gwamnati ba ta da ƙarfi ko kuma ma ta zama ba ta da komai a cikin baitul mali, to sai ayi wa bayani jama'a na fahimta tunda dama sun saba ganin ane musu aiki, sai a ce to bana dai gwamnati ba ta da kuɗin da za ta biya wa ƴaƴanku makarantu, ba ta da kuɗin asibitoci da magunguna, ba ta da kuɗin da za ta yi muku gyare-gyaren tituna, don haka ya jama'a muna neman ku ba mu haɗin kai, kowane mutum zai bayar da naira kaza-kaza a yanka mishi rasiti ko makamantan haka. Don aka yi irin wannan aka tattara kuɗin sai a fito a yi bayani na gaskiya an tara naira miliyan kaza kuma za a yi aiki kaza, za a yi aiki kaza, in waɗannan kuɗi sun ragu ana sa ran za su ragu za a koma da su baitul mali, komai a fito ƙarar a gaya wa jama'a. Kada sarki ya sake ɗibi wani abu daga ciki, in ya ɗiba ya ɗibi wuta, wuta ce za ta ci shi. Haka shugaban ƙasa ko dagaci ko hakimi ko gwamna ko mai anguwa, matuƙar ya ci wannan dukiya ya ci wuta, wuta za ta ci shi. Babu yadda za a yafewa ta biyo baya sai dai in yabi ɗaiɗewar waɗanda ya cuta su nemi ainihin ya nemi su yafe mishi, wanda kuma wannan abu ne mai wahala. To saboda haka sayyidina Umar sai ya zanyi haɗura musu haraji, amma ya tura waɗannan sahabbai su je su karɓo harajin. Ashe har haraji in za a tura ba a tura azzaliman fadawa, ma'ana malamai ake tura, yanzu ga Huzaifa, Huzaifa wanda manzon Allah ma ya amince da malantar shi, har manzon Allah yana sirranta mishi matsalolin shi, yasa ake ce mishi sahibu sirri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, abokin asirin manzon Allah, manzon Allah ya yarda da shi, ya amince da shi, ya yarda da amanar shi, ya yarda da ilimin shi. To Huzaifa ibn al-Yaman da Usman dan Hunayf, sai sayyidina Umar ya ce ice ko dai ba ku dora wa mutane harajin abin da ya fi ƙarfinsu ba, kalala, sai suka ce a'a ranka ya daɗe ba mu dora musu abin da ya fi ƙarfinsu ba. Faƙala Umar, sai sayyidina Umar ya ce la in sallamanillahu la ad'anna aramila ahli al-iraqi la yahtajina ila rajulin ba'di abada, yace waɗannan kuɗin haraji da aka tattaro na ƙasar Iraki in har Allah ya kubutar da ni to zan yi wani tsari, zan kafa wani commission, zan kafa wata ma'aikata ta musamman a ƙarƙashin wannan kuɗi da aka tara, wanda wannan kuɗi za a rinka taimakawa mataye waɗanda mazajensu suka mutu ko kuma gajiyayyu ko marayu, yadda yake ba za su sake kai buƙatar su ga wani shugaban ƙasa ba bayana in Allah ya so. Dan Allah jama'a ku duba adalci, ma'ana kuɗin harajin in aka tara ba ma wai bana ne za a yi titi ba, a'a zai yi wani tsari, zai kafa wani committee, zai kafa wata ma'aikata ta amintattu wadda wannan ma'aikata za ta rinka kula da marayu da gajiyayyu da mataye waɗanda mazajensu suka mutu suka bar su, ko mataye waɗanda ba su da mazaje da ƴan tsofaffi da makamantansu, yadda yake yace a bayana har abada ba za a sake samun wata tsohuwa, wani maraya, wani gajiyayye ya kai kuka wurin wani shugaba saboda babu ba, saboda committee Umar zai ainihin wato gudanar da aiki yadda ya kamata. Za a samu trust fund, asusu na gaskiya, ba na yaudara ba, ba na cuta ba. Sayyidina Umar kenan. Jama'a mun fahimci wannan da kyau ko? Ashe kana shugaba wajibi ne ka rinka duban menene zaka yi wanda yake zaka rayar da al'ummarka, rayarwa ta gaskiya, kai musu adalci. Waɗannan kuɗin harajin su ne, ba Umar yana cewa ya ci ba. A wannan lokacin da gashi an tara miliyoyin kuɗi, sayyidina Umar yana cewa ga abin da zai yi fa. A daidai wannan lokacin zaka zo ka ji ana bin shi kuɗi wajen miliyan 30 kuma bai da halin biya. Madadin ya sama da faɗi ya kwashi kuɗin nan ya jira bashi ya gina gidaje, ya sai motoci ya ƙara aure, duk sayyidina Umar bai yi wannan ba. Tunda ya san ba nashi bane. Sai ya ce in har Allah ya kubutar da ni. Aka ce abin da yasa ya ce in har Allah ya kubutar da shi. To da sayyidina Umar a waɗannan ƴan kwanaki yayi wani mafarki ne da ya bashi tsoro. Yayi mafarki sai ya ga wani zakara yana sarar shi. Sai ya tashi sai ya ce matar shi kwanan nan ko za a kashe ni. Sai ta ce lafiya ranka daɗe. yace nayi mafarki wani zakara yana sarata na tabbatar da fassara mafarkin nan insha Allah wani ne zai kashe ni ma'ana kaga sayyidina Umar malami kenan kamar da muka faɗa a wancan bayani malami ne har ya zan daga cikin abin da ya gada na ilimin annabawa shine fassaran mafarki ma'ana al ulama warasatul anbiya kenan haqqan malamai so ake tabbas gaji ilimin annabawa ba wai kawai iyaka karatun ku iziya risala duk abin da aka zo wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa al haqqu ba duk abin da bai shikin iziya risala muktasar askari shikenan ka ce ƙarya ne babu wannan wannan karatun a cikin malikiya ma gefe guda ne kuma koda haddace shi kai ka iya sunanka muqallidi a wurin malamai ka haddace muktasar kana zubo shi da ka kamar yadda alar ramma ke zubo qur'ani a Maiduguri zaka iya rubuta muktasar da ka har yanzu a wurin malamai na ilimin usulu kai ba malami sunanka ba sunanka muqallidi makaho jagora ake maka kaima tunda ba za ka iya buɗe qur'ani ko hadisi ka fitar da naka fiqhun ba dan haka a wurin malamai ba a ce maka al-mujtahidu ba a ce maka hamshakin malami sai dai a ce maka muqallid domin da an taba ka ce ba kai muktasar ana wuce muktasar din nan sai ka ce kada a bi shi sallah tunda ya saba muktasar to anta muqallidun anta fi nafsika balwa kai da kanka bala'i ne ga kanka kafin ka kai ga wani dan haka abinda ka fi kamata zauna ka bauta Allah kai kadai hatta ya atiye kal yaqinu har mutuwa ta zo ta same ka amma yayin da zaka iya bude qur'ani ka bude hadisi ka gano abubuwa to sannan ya halatta maka ka iya bayar wani fatwa to sayyidina Umar kuna ga saboda zurfi a malanta har fassaran mafarki domin fassaran mafarki ilimi ne mai zaman kanshi har darasi annabi yake musu akan shi in aka tashi da asuba sai kuma a zo ayi practice make perfect ma'ana akai karatu theory kenan bayani lecture kenan a aikace fa in aka idar da sallar asuba sai manzo Allah sai waiwayo ce cikin kuwa ne yayi mafarki karatun da aka biya musu jiya da daddare to yanzu ana son a ga shin sun fahimci karatun amma bari ai a aikace uwa ne yace yayi mafarki sai manzo Allah sai fassara mishi daga fassarawan nan a aikace sai su fahimtar darasin da aka yi musu jiya kenan to har wata rana sai wani yace ni kuwa nayi mafarki ya rasulullahi naga kaza manzo Allah zai fassara sai Abubakar yace wallahi ni za a bari in fassara manzo Allah yace me yayi zafi ne na rantsuwa fassara miji sayyidina Abubakar ya fassara ya dace a wata fassarar ya kuskura wata fassara hadisi ne sahihi yana cikin sahihul bukhari da muslim jama'a mun gane wannan da kyau ko shi kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kanshi sa'ad da ya dawo madina da shi da sahabban shi sai zama madina akwai zazzabi shi yasa tun a jahiliya suka sanya mata wannan suna yasriba ina ma'anar yasriba la tasriba alaikumul yawma at-tasrib nun kufurki bakin ciki mai hada da damuwa kamar zai kashe ka to sunan madina kenan ada yasrib bakin ciki garin bakin ciki domin da ka sauka madina manzo Allah yace al-madinatu kalkir madina kamar zigazigin makeri take da ka zauna wurin makeri duk sai ka ji zafi da hamamin hayaki ya buwaye ka ba dadin zama to haka sai in ka daure to madina ba ta da dadin zama tun a wannan lokaci to da manzo Allah ya dawo sai zan har wa yau madina ba dadin zama da ka zauna zazzabi mashashara ga wasu mutane nan suka iso suka yi hijira suka zo madina suna zuwa sai zazzabi ya kama su sai manzo Allah yake a tunkura su wurin sha'i wurin awaki wurin raquma na zakka su je su shafi tsarin su sha kuma ainihin nonan sai suka sha suka jagije tas to amma sai suka yi godiyar mayu ina ma'anar godiyar mayu uridu hayatahu wa yuridu mauti fa atruku ma uridu lima yuridu ma'ana su an rayar da su kuma sai suka nemi manzo Allah da kisa sai suka kama wannan makiwacin manzo Allah suka kashe shi sai ba su nonan suka sha shi ya tara musu fitsarin suka sha da suka watsake tas sai suka kama shi suka kashe shi suka kora raquma to manzo Allah akwai tight security manzo Allah yana da chief security officers na gaskiya da gaskiya ba ƴan sama da fadi ba masu tsaron na gaskiya kafin la'asar an kama waɗannan mutanen aka je aka zo manzo Allah da yake da irin su sayyidina ali babban police kenan ma'ana har mace aka ce sayyidina ali ya je ya kamo ta ya kawo takarda a wurin ta ya tafi ki kawo takarda manzo Allah ya ce akwai takarda wallahi babu takarda bawan Allah kaza kaza har ya je ya tafi ya ce ke wallahi akwai takarda tunda manzo Allah ya ce akwai ko ki kawo ko zan ja kafa ki wurin manzo Allah babban police kenan akwai cika aiki ba karbar cin hanci sayyidina Ali yanzu nan da taga aikin zai yi aiki sai ta kwance bashi tace ga takarda to nan da nan aka kamo mutanen nan aka zo da su kafin rana ta fadi sai aka yi musu jaza'an wifaqa sakamako gurgurdan mugun aikin su انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان يقتلوا ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم من خلاف الله yace sakamakon wadanda suke ta'addanci suke fashi da makami suke yakar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su hana musulmi zaman lafiya a kama su a kashe su ko a kore su daga kasar ko a datse kafafun su da hannayen su a bisa sabani datse kafar hagu sai a hada da hannun dama sai a datse to da aka kawo musu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai bi wannan dokar ya kama hannayen su da kafafuwan su ya daddatse to su ma da suka kama wannan makiwaci suka kashe sai suka dauki kibiya suka cokala a idan shi na dama sai da ta nitse suka dauki kibiya ta biyu suka cokala a idan shi na hagu sai da ta nitse su ma sai manzon Allah ya musu haka al'amarin manzon Allah akwai adalci bayan an daddatse musu hannaye da kafafu sai aka kama idan kowanne daga ciki aka cokale da kibiya Abu Huraira dake bada labari yace aka jefar da su akan harra harra wasu duwatsu ne in ka je Madina za ka gansu bakake kasa take yo aman su kaga suna yo tutsi kamar tabo amma duwatsu ne in sanyi in suka dauki sanyi ba dama in rana ta zafi suka dauki zafi ba dama to lokacin zafin rana ne aka dibe su sai aka watsar da su jage-jage da jini a kafarsu da hannayensu ga idanuwansu an caccake kuma ba su riga sun gama mutuwa ba tukuna aka watsa su akan duwatsun nan ga zafi zafi ya taba saban gyambo Abu Huraira yace wallahi saboda masifar da wani daga cikin su ya shiga sai da naga yana takar kasa da bakin shi yana hadiya jama'a mun gane wannan da kyau ko to adalci kenan game da tsarin al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to haka Madina take jama'a shi kanshi manzon Allah da ya dawo Madina sai da aka samu sahabbai suke zazzabi sayyidina Abu Bakar sai da ya rashin lafiya sayyidina Bilal sai da ya rashin lafiya har ya rinka waka yana kushe Madina lokacin yana ala hal abisan na lailatan biwadin wa hauli izhirin wa jalil yanzu nan kuma shikenan na baro gari mai dadin zama sai a zo a kawo mu wani kwari wanda yake dikkewaye da mu sai ciyayi tsaure da lalle da sauransu muna ta shan wahala har aka ce Aisha ta je dubo shi da shi da sayyidina Abu Bakr to Madina sai ya zama tana da irin wannan ainihin matsala ta rashin dadin zama a wannan ainihin wato a lokaci sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai roki Allah ya Allah ka dauke duk cuta da wahalhalu da ke Madina ka wurga Juhufa Juhufa shine miƙatin mu yanzu mu mutanen yamma mutanen da muke tafiya daga misali kasashen yammacin Afrika da makamantan mu a nan ne ya kamata a sauka a dauki ai wankan harama a dauki harama aikin haji to amma ruwa ya hadiye garin to a lokacin annabi garin maguzawa ne sai annabi ya addu'a yace Allah ya wurga musu wannan cutar can to mahallin shahid da yasa din na kawo wannan dogon labari shine sai manzo Allah yace sai kwanta bacci sai ga wata tsohuwa mai yamutsatsan kai ta tashi da gudu daga Madina ta je Juhufa ta zauna sai aka ce me kenan fasara mafarkin ka sai yace cutar da na roki Allah ya dauke daga Madina ce kai Juhufa ita ce Allah ya nuna min a matsayin wannan tsohuwar ma'ana annabawa ilimin mafarki na daga cikin ilimin su to shin ko kun koyi ilimin mafarki ko san ilimin firasa ko ku sai an fara aikata waɗannan ilmomin kuma har yau dai ku sake fitowa ku ce bokanci ne to kukan bala'i ya same ku domin matukar aka fara babbaka salafiyanci wallahi duk ban bid'a kakab karka rage ko kwaya daya to zai ji fa al'amura ba dadi gare shi saboda shi ya kokunta kanshi ko dai yace ya tsaya mazhabi guda ko kuma yace shi iya kaza nan ya tsaya ba zai matsa ba to amma matukar aka ce salafiyanci ma'ana abubuwan da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gaba ɗaya za a yi kokarin binciko waɗannan ilmomi a yi kokarin raya su wannan ba zai yiwu ba sai an zage babu kuma wanda ya hana ku zagewa babu wanda ya ce maka kai dan Najeriya ka tsaya a malikiya babu wanda ya ce maka kai dan West African countries ka tsaya malikiya zaka bi duk wanda ya faɗa maka haka ya zalunce ka cewa akai ikra tashi kai karatu aka ce ba a ce ta mallak ba, ba a ce zama ba malike ba, ce maka aka yi ikra, tashi kai karatu, kai karatu ka ainihi aka ce bismi rabbikal ladhi khalaq, ka sa sunan Allah a wajen karatun, ka gan Allah bai sa albarka. Amma ka makale kanka iyakar ka iziya, malamin ka ya mutu ko kuma ka gudu daga makaranta, ka tafi wani gari an ce kai ne shugaban malamai, kai ne dan malikin malamai, kai ne shugaban committee, kai ne, dole a samu matsala da kai fa, dan kai kanka matsala ne wa kanka. Shi yasa yana cikin ilimin da aka gado daga annabawa, ilimi na fassarar mafarki. Ku tashi ku koyi karatu, karatu ne fadi. Kar ku ce a karai karatun sallah, eh ku dan karatun sallah, wai ba haushe saboda sharri wai sai ce karatun sallah yake nema. Kai ka san karatun sallah yana da yawa kuwa, karatun sallah ya dauka cewa inda ya iya daga Fatiha ya iya kul huwallahu ya samu karatun sallah. To in ka manta ba kai Fatihar ba fa, kai ruku'u nan ma ai karatun sallah ne, me za a yi anan kuma? Karatu zaka tashi ka fadada, kar kuma ka tashi da nufin zaka yi gurgudu, ba a san gurgudu da yawa zaka da ka tashi neman kudi, fata kake ka samu 10,000 so kake kawai ka samu kudi masu yawa, baka iyakancewa kanka ba. To haka karatu sarka ce to dai mu dan nemi gurgudu, a'a ka tashi ka nemi karatu da nufin Allah ya baka karatu mai yawa, Allah ya sa albarka a ciki, Allah ya tsarkake zuciyarka, kawai abin da zaka nema kenan. To sayyidina Umar da yace ma'ana fassarar mafarkin shi kenan, da ya ga zakara ya sare shi yace to za a kashe shi kwanan nan, shine yawa matar shi wannan bayani. To da yawa matar shi wannan bayani shine anan kuka ji yana cewa in har Allah ya kubutar da ni a ƴan kwanakin nan, to kudaden nan da ake tattarowa daga wurin talakawa, to zan kafa musu wani ainihin wato committee, za a kafa wani asusu na gaskiya, za a yi wani commissioning, za a yi wata tawaga, wani tsari wanda yake nan gaba babu wani talaka, babu wata wadda ta gaza wadda za ta sake shiga halin kunci. Me yasa Umar ya gane irin waɗannan talakawa akwai su? Ya aka yi shugabanni irin namu na yanzu basu gane akwai talakawa suna shan wuya ba, saboda ba sa cudani da su. Sayyidina Umar ba wata fada ya share ba, aka aje wasu dawakai aka kafa tuta a sama, kai da ka hango gidan Umar. Gida ne yadda ka san gidan kowa, haka Sayyidina Umar gidan shi yake. Zama kuma in ya tashi sai ya share gindin bishiya sai ya zaman shi kadai, ba abin da ya rage darajar shi. Rigar shi kuma ita kenan mishi kwaya daya, sai da aka hada kyalle kuma guda 18 iri-iri aka jajjona mishi, ita kenan Allah ya bashi. Kuma wannan bai nakasa bai rage darajar shi ba, har yau in aka ce Umar da kai da ni da kowa ya san cewa Umar ya fi uban shi, ya fi malamin shi, ya fi sarkin shi, ya fi shugaban shi. Me yasa? Amma shugaban kasar ku da sarkin garin ku da kowa naku rigar shi ta fita Umar kyau, naka mota yake hawa ko jirgin sama, Umar jaki yake hawa, jakin ma ba nashi bane, na office ne, official ne jakin ma, sai an tashi tafiya za a haushi, in an zo gida bai da jakin a kafa yake tafiya. Amma kuma kai a Umar yana kan jaki din nan, ka tabbatar ya fi naku shugaban wanda yake hawa mota ga ta nan inci nawa, kilomita nawa mota daya, saboda ya rike gaskiya, ya rike adalci. Me zai hana kuma yanzu ku rike gaskiya, ku rike adalci? To Sayyidina Umar da yace zai kafa wannan committee, saboda ya san gajiyayyun yawo yake yi da daddare fa Sayyidina Umar jama'a, ya je ɗan tsofaffi ya san gidajen su, sai je samu wannan tsohuwa bata taba haihuwa ba ko bata da kowa a duniya, amma musulma ce ai, sai je share mata daki, yayi mata shimfida, lokacin sanyi ne ya kawo gawayi ya hura mata wuta sai ta ji dumi tukuna, tsohuwa ta daina makarkata, sannan Umar sai fita a kwana lafiya, aikin da yake yi kenan. Sannan yana bincikawa, wasu bakin ƴan fashi ne suka shigo anguwar, wasu ƴan ta'adda ne, wasu ƴan sara suka ne, can sai ji ana kawa a wani gida, sai kasa kunne da kyau sai ji ashe ƴan club ne suke karta, sai wuf sai haura katangar sai dire yace na kama ku, sai suka ce mu ma mun kama ka, dan Allah an ba Umar ba, ina ake adalci irin ka taba jin an ce an kama shugaban kasa, kuma talaka yace ya kama shugaban kasa, amma yana dira ƴan caca ne suna karta, sai yace na kama ku, su ma sai suka ce mun kama ka, yace na kama ku kuna karta, kun saba dokar Allah, Allah ya hana caca, ya hana waɗannan abubuwa, suka ce mun kama ka, kai ma Allah ya ce in za a shiga gida a shiga ta gaba, kai kuma ka shigo ta baya, Allah ya ce wala ta'atu ko
watul buyuta min abwabiha, ku zo gida ta kofar gida, kai ku ta katanga ka hauro, kai ma ka faba aya, aya ta cika kai ma, sai ya ce to a rufa juna asiri. Aka bude mishi kofar gida ya fita sub 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 sub, shikenan kaga adalci, tunda dai kowa ta ci shi shikenan, to Allah ya kiyaye kowa ya gyara. Sayyidina Umar kenan, don Allah ba za a fahimci adalci irin na shugaba ba. Umar din nan, in ana cewa Umar Umar Umar, Umar din nan a jahiliya fa dan tauri ne, dan daba ne, mutum nawa ya kashe, ta'addanci nawa ya da a jahiliya, amma a yau ga Umar ya musulunta ya zama adili. Shi yasa kaga waɗansu manyan malamai da suka sha karatu suka koshi, sai suka yi littafi Akhbaru Umar, labaran Umar aka tattara baki ɗaya, gashi littafi juz'i guda, Al-Sheikh Ali At-Tantawi da Al-Sheikh Naji At-Tantawi suka yi haɗin ƙarfi da ƙarfi na ilimi suka rubuta wannan littafi. Labarai game da Umar, in kana karanta sai kaga shi Umar din nan wai mutum ne ko ma mala'ika ne, saboda adalci da bin shari'a. Duk yadda Umar ya yunkuro zai yi abu kaza, da an ce Allah ya ce, annabi ya ce sai ya huce, mutum ne mai zafin fushi. A dubi dan taurin garin kuma na ka gani dan tauri da an taba shi sai ya ce zai maka makami. To Umar duk tsofaffin yan tauri ne, amma ya za a yanzu an musulunta. Wata rana sai wani sahabi ya yi bako daga ƙauyensu, wannan bako ya ce wannan sahabi, ka roƙan min arziki wurin wannan khalifa, na ga kana da fuska a wurin shi, in dan samu in je in ga sarki, ni ma in ba da labarin na taba ganin sarki mai wuka ta daya, na taba ganin sarki shugaban kasa kaza kaza. Shikenan ya je mishi iso, Umar ya ce a shigo da shi. Aka shiga da shi, ashe ba kauye ya tattalu bakan magana da zai faɗa ni. Yana zuwa kawai sai ni ke fara gaya wa Umar bakar magana, yana zagin shi, Umar baka adalci, kai macuci ne, kai kaza ne, kai kaza ne. Umar ya nike tsaye, wannan ba kauye zai sheme shi. Sai wannan sahabi da ya rako shi ya ce, haba Umar, ka tuna abin da Allah ya ce wa annabin shi mana game da jahilai. Allah ya ce mishi, wa a'rid anil jahilina, ka kau da kai game da wawaye. Ai wannan innahu minal jahilina, wannan yana daga cikin wawaye. Ai Umar kawai shikenan sai tsiga jikin shi ta kwanta, yace wa kana waqafan inda kitabillahi. Umar da an ce Allah ya ce, shikenan sai ji ya huce, dan Allah ka gwada idan masifar ka ta tashi. In aka ce Allah ya ce, annabi ya ce kana kwanciya kana da imani, in kuwa ba haka ba ka caji imanin ka, ka je inda ake dumaman imani, a dindima maka shi yayi sanyi. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. To sayyidina Umar kenan, qala sayyidina Umar mai bada labari sai ya ce, fama atat alaihi illa rabi'atun hatta usiba. Daga wannan magana da Umar ya ce, indai Allah ya kubutar da ni bai ainihin wato dade ba, iya kwana hudu kawai yayi, sai ainihin aka daba mishi makami. Yaya aka yi abin? Shine wannan ainihin mutum zai bamu labari, Amr dan Maimun zai bamu labarin wannan mas'ala dalla dalla. Na daga cikin abubuwan shine sayyidina Umar sai ya zan Madina, wuri ne wanda yake akwai ayyuka na wahala, su kuma mutanen Madina akwai nau'i na dan lalaci da rashin iya abubuwa tare da su. To sai aka rinka shigo da bayi, sai sayyidina Umar ya ce wa Abbas, baffan annabi sallallahu alaihi wa sallama, Abbas kai ne kake yawan shigo da bayi maguzawa garin nan, ba ni san irin waɗannan maguzawa da kake shigo da su. Abbas yana cewa, to ranka ya dade, ayyukan ƙarfi ne, mu ba za mu iya ba, su kuma suna da ƙarfi, yaya za mu? Yana cewa ni kuma dai ba ni son shigowa su garin nan. To rannan aka ce sai sayyidina Mughira ibn Shu'ba, wanda yake gwamna ne na Umar a ƙasar Kufa, sai ya samu wani bawa mai suna Abu Lu'lu'a Al-Majusi, ba ma guje ne, wannan bawa ƙwararren kafinta ne, ya kuma iya aikin plasta shafe da fenti da abubuwan da suka shafi ƙere-ƙere, ya ƙware a fannoni da dama. Sai ya ce wannan bawa ba inda ya dace a kai shi sai Madina, shine sai ya turo shi Madina wurin sayyidina Umar, gashi nan ya rinka yin aiki na dora mai fansa, kullun zai rinka kawo kaza. Sai shi wannan bawa sai zo wurin sayyidina Umar a matsayin shi na kamar shugaban kasa, gwamna ya turo shi ya gabatar da kanshi, sai ya ce sai dai kuma abinda gwamna ya dora min in rinka kawowa a yi ne, yayi mini yawa, ina ma da ka roki arziki ya sassauta mini. To sayyidina Umar sai bi hanya ta dattawa, sai ya ce abinda nake gani ka daure, wannan abin da aka dora maka ai a yadda ka iya sana'o'i iri-iri ai ni zai maka saukin hadawa. Ya fada mishi wannan magana ne dan shi ya daure can kuma sai ya koma gefe guda sai ya samu Mughiratu bin Shu'ba sai ya ce kai kuma ka dan sassauta mishi kaga ya bi hanya ta dattawa anan bai lalata wannan ba ya sa lalaci bai kuma ainihin kyala wannan yayi shiru ba balle ya ci gaba da tsananta mishi to ashe wannan bawa sai ya ji zafi Umar dan me zai faɗi haka dan me kawai kai tsaye ba zai fito ya ce a rage mini ba sai ya ce in dage to sai ya kulle wannan magana a ran shi dama mutanen kasar Farisa suna jin haushin Sayyidina Umar saboda Sayyidina Umar ya dauki babban soja cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama shine Sa'd ibn Abi Waqqas ya tura shi tare da sojoji suka je suka ci kasar Farisa da ainihin yaki suka tunkuɗe wannan tukulluma ta bautar wuta suka kashe wutar da Kisra yake bautawa wadda ta kai kwatankwacin shekara 1000 bata mutu ba masu kula da ita dare da rana wannan ya kawo wannan ya ci gaba amma Sayyidina Umar ya ainihin sa aka rushe duk wannan tsari aka kira sallah aka yi addinin musulunci a wannan fada wadda take ta maguzanci ce to sai suka kudurce Sayyidina Umar su ko suna nan sai sun yi mishi makirci to wannan bawa sai ya zama zani tatar da muje mu dama yana jin haushin Umar ga kuma yanzu kuma matsala ta zo ta ainihin hada su ya ce ya roƙa mai arziki amma bai roƙa ba to shine ana nan wata rana sai ya kudurce cewa zai kashe Sayyidina Umar to shine yadda wannan labari kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala qala sai amru yace inni laqa'imun ma baini wa bainahu illa Abdullah ibn Abbas amru dan Maimun yace ina tsaye a sahu na biyu a masallaci Abdullah dan Abbas yana tsaye a sahun farko shine a daidai saitin da ke saiti na wajen Umar ma'ana dukkanin su suna wannan yana sahun farko mai ba mu labari kuma yana sahu na biyu mai ba mu labari sai yace tsakani na da saitin inda Umar yake Abdullah dan Abbas ne kawai a sahun farko gadata usiba a safiyar da aka ainihin ji mishi rauni shi Umar din wa kana idza marra baina saffaini qala astaw sayyidina Umar ya kasance maka zo aka ainihin daidaita sallah sai ya tsaya ya daidaita sahu yana ce mutane ku daidaita sahu ku gyara sa'annan hatta idza lam yara fihim khalalan har sai ya zan bai ga wani ainihin aibu ba bai ga wani karkacewa ba bai ga wani gidi ba babu wata kafa sannan taqaddama sai ya wuce gaba fa kabbara sai ya ainihin kabbarta abinda sunna tace kenan jama'a ba sai an gama yin iqama ne ake hada sahu ba a hada sahu ainihin wato ana yin iqama sa'annan sai a ce sai ainihin a hada sahu amma ba wai a ce sai an gama hada sahu ne tsaf sannan sai liman ya ce waladan to bismillah a'a abinda hada sahu yake shine ma'ana iqama da zarar liman an hange shi ya tinkaro masallaci to sai kawai ladan sai ne yake fara ta da iqama abinda sunna ta nuna kenan domin a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Bilal yana yin iqama ne da zaran ya shigo masallaci kawai sai ai iqama sai a bar mutane a tsaitsaye sai Annabi yace daga yau kar ka sake yin iqama sai ka ganna na taho to akwai kofa a masallacin Annabi saitin sahun farko wanda yake tana kallon cikin tsakar gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam Bilal yana zauna a sahun farko da ya hange Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya taho sai yake sai ci gaba da ta da iqama da zarar ainihin ya ci gaba da ta da iqama wanda yaso ya zauna wanda yaso ya miƙe wanda yaso sai an gama da an gama ta da iqama Annabi ya shigo masallaci sai ya daidaita sahun su saboda haka liman babu laifi dan an yi haka yanzu kada liman dan yaji an fara ta da iqama tun bai shigo bai fushi ya ce to ayi mu gani waye zai limancin da a tura wani Allah ya ce kai ne akhirul a'imma ba ba ji aka kai ne dan autan limamai ba daga kanka limanci ya kare a in kai fushi sai a sa wani me ya zafi shigo ka bi sunna duk girman kai ka sauke tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada doka akan haka hadisi ne sahihi yana cikin sahihu muslim yana kuma cikin muwatta ta al-imam malik don haka imam malik da aka tambaye shi yaushe ne ya kamata ma musu miƙe lokacin da ake ta da iqama sai ya ce ya danganta wani na da nauyin jiki wani na da saukin jiki yace ba wani abu takamaimai da na sani daga ainihin abubuwan da suka gabata sai dai ni ina ganin wanda ainihin yake da saukin jiki zai iya tashi da wuri wanda yake da nauyin jiki in ya jinkiri ala ayi halin dai duk abin ka kai mamu liman yace Allahu akbar dole dai ka miƙe tsaye ko to makasudi in dai aka gama ta da iqama liman ya tabbatar an hada sahu jama'a hada sahu a daina sakaci ana hada yatsa da yatsa ana hada kafa da kafa ne kar ka tsaya a sallah kamar yadda zaka tara kwallo kamar zaka tara kwallo wannan kafa ta kalli gabas maso kudu wannan gabas maso arewa haka a'a ka miƙe yatsun kafafuwanka, kafafuwanka su fuskanci al-qibla. Haka hadisi yazo sahihi a cikin sunan Abi Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah. Annabi yana miƙewa ne komai ya fuskanci al-qibla. To kaga in ka miƙe komai ya fuskanci al-qibla, kafafunka suka fuskanci al-qibla, wani na zuwa in ya sa tashi kusa da taka, sai ga an daidaita sahu. Ka faɗo haka. Haka nan liman ga Sayyidina Umar, aka ce yana cikin ɗabi'ar shi ma wani lokacin sahu-sahu yake bi, ko kuma ya sa a bi mishi sahu-sahu, sai an tabbatar da an daidaita sahu, an haɗa iqama. To ba daidai bane dai ai sakaci game da matsalar haɗa sahu, saboda Bukhari ya rawaito hadisi Sayyidina Anas da ya iso Madina daga Kufa, yana shiga cikin gida sai ya fashe da kuka an idar da sallah. Haka je aka same shi, wannan tsoho lafiya kake kuka? Yace duk abubuwan da manzo Allah ya ban mu akai, babu abin da naga kun yi sakaci akai sai hada sahu. Ba ku hada sahu yadda ya kamata, ma'ana hada sahu ya sa Anas yana kuka. Amma yanzu ka je ka ga yadda mutane suke hada sahu, wai akan an gyara ma, dan da hada sahu al'amari ne wanda ma ba ma a yin shi ma a kasan nan. Ma ka ce masallacin ku zama sarki yana zuwa sahun farko, kashe shi ake dama na sarki ne, sai ga sarki ya tsaya a sahun farko shi kadai kamar bukka, wai shi sarki wahdahu la sharika lahu ne fi safi. Man akhbaraka bihadha ayyuhal amir? Kana sarki ka shiga ka hada ka fada da kowa, wallahi tallahi wannan cudani da talakawa ba shi zai sa a rena ka ba. Amma abinda zai sa talaka ya rena ka shine talaka ya gano kai azzalimi ne, kai ne sama da fadi ne, ya gano kai fasiki ne, ya gano kai matsafi ne, ya gano kai mushriki ne. To girman ka ya zube, din rawanin ka, duk alkabbarka, wallahi ya ne maka ganin samfarera ne, baka da wani amfani. Amma abinda ake so ka kiyaye gaskiyarka, ka yi adalci. Sai ka ga Sayyidina Umar, mun ba da labarin yadda rigar shi take, amma kowa tsoron shi yake saboda ya tsaya da gaskiya. Imamu Ahmad ibn Hanbali yace matukar ka saka tsoron Allah a zuciyarka, sai Allah ya sa mutane sai su rinka jin tsoron ka. Abin ba babban riga bane, wani zaka ga ya sa malin guda uku, ya ka alkyabba ya sa ga nadi kamar zai tabo saman daki, amma ba wanda yake jin tsoron shi. Saboda me? An haɗu da shi a wurin kaza na fasikanci, wurin zalunci kaza an samu da sa hannun shi, wurin sama da fadi kaza an samu shi yayi. Ya mushe ne yake da girma, kuma bayan girman shi ya gama zubewa. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? To Sayyidina Umar Allah ya ƙara mishi yarda, har sai ya tabbatar da cewa babu wani ainihin wato gibi a cikin sahun sai wuce kabbara. Wa rubbama qara'a surata Yusufa aw an-Nahl aw nahwa zalika fi ar-rak'ati al-ula hatta yajtami' an-nasu. Wani lokacin Sayyidina Umar sai karanta suratu Yusuf a cikin sallar asuba, wani lokacin sai karanta ainihin suratul Nahl, ko kuma wata sura dai ainihin wato makamanciyarta a raka'ar farko. Yana wannan tsawaitawa ne yadda har mutane su taru, saboda sallar asuba ce mai yiwa wani ya makara. To wannan amru yace fa ma huwa illa an kabbara, yace da zarar da Sayyidina Umar ya kabbara ya fara karatun sallah, sami'tuhu yaqulu, sai kuma kai sai na ji mure shi ta yanke, sai na ji na cewa katalani au akalani alkalbu, sai na jina cewa kare ya kashe ni, ko kuma na jina kare ya cije ni. Ma'ana yau Sayyidina Umar ya wuce, ya fara karatun sallah kenan, sai na ji kawai yana cewa kare ya cije ni, kare ya cije ni, ko kuma yana cewa kare ya kashe ni, kare ya kashe ni. Mai riwaya ne ya manta takamaiman abin da Umar yake, dan haka ya kawo bi din hina ta'anahu, yayin da ainihin wannan ainihin mutum ya soki Umar da wannan wuka. Fatara aliju, sai shi wannan ba ma guje, sai yayi tsalle bisikinin da wata wuka za ta farafaini, wadda take da ainihin kunnuwa guda biyu, yadda aka siffanta wuka ce zindimemiya, tana da tsini, tana da kaifinta gefe da gefe, sannan tana da wasu kunnuwa a tsakiyarta. Yadda aka luma ta a cikin mutum ta yanka, sannan in ta tashi fitowa sai ta fito da wasu abubuwan dama da hagutun da tana da kunnuwa. To irin wannan wukar ce sai zo da ita. To da ya soka wa Sayyidina Umar, aka ce ya mishi suka uku, ya soka mishi a saman kirji, a daidai kasan kirji, sannan gefen kirji, sannan sai kasar mara. To ta kasar mara ce da ya faska Umar, da ya fusgo sai ya fito da uwar hanjin shi, ya fasa uwar hanjin Umar. La yamurru ala ahadin yaminan wala shimalan illa ta'anahu, da ya soki Sayyidina Umar sai ya zama da ya zo zai gudu dama da hagu, duk inda ya zo wucewa da ya ganka sai soke ka cikin musulmi, haka ya rinka yi. To abin da zaka ce, ta yaya aka yi har wannan ba ma guje ya samu kawowa zuwa ga Sayyidina Umar? Matsala ce ta faru, kowa ya san wannan mutum ba ma guje ne daga cikin sahabbai waɗanda suke wannan lokaci. To amma yau an ganshi a masallaci da sallar asuba, kowa zai mishi kyakkyawan zato na cewa ya musulunta ne. Dan haka an ganshi ya musulunta, babu wani wanda zai ce kai dan menene ka shigo mana masallaci, ana ganin ya musulunta ne. To saboda haka aka kyale shi har ya kai ashe shi kuma wannan ta'addancin ya tahoyi. Hatta ana salasata ashara rajulan mata minhum saba'a, har sai da ya soki mutum 13 daga ciki 7 suka mutu. Falamma ra'a zalika rajulun minal muslimina faraha alayhi burnasan, da wani mutum cikin musulmi ya ga barnar wannan ba ma guje ta yi yawa, sai wurga mishi riga yar Maroko. Yar Maroko muke kiranta anan kasar Hausa, ita Laraba suke kira burnus, riga wadda take da hula, riga mai hula, za ganta doguwar riga ce, sai ganta kuma an yi mata hula haka ana rufewa, to ita suke kira burnus. Da wani mutum cikin musulmi ya ga barnar nan ta yi yawa, sai kwaba wannan riga tashi, sai wurga wannan ainihin mutum aka, an aka kifa kanshi baya gani za a samu damar kama shi. Falamma zanna al-ilju annahu ma'khudun nahara nafsuhu, da wannan ba ma guje ya tabbatar da cewa fa kama shi za a yi, shi ma sai ya soka a kanshi wannan wuka sai kashe kanshi. Wa tanawala umaru yada Abdurrahman ibn Auf faqaddamahu, sayyidina Umar da ya tabbatar da sallah dai ba zai iya ci gaba da limanci ba, sai ya mika hannu sai ya kamo hannun Abdurrahman dan Auf wanda yake babban sahabi ne, malami cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, daya daga cikin mutanen da a dunkula Annabi ya musu albishir da aljanna. Sayyidina Umar sai ya mika hannu sai ya lalubo shi sai ya gabatar da shi ya wuce yayi musulmi sallah. Faman yali Umar faqad ra allazi ara, wannan amru dan maimun mai bamu labari yace wanda dukke kusa da Umar a wannan lokaci hakika ya ga irin barnar da ni ma na ganta. Wa amma nawahil masjid, amma sauran bangarorin masallaci wadanda ke karshen masallaci da wadanda ke gefe da wadanda ke waje, fa innahum la yadruna ghayra annahum qad faqadu sauta Umar, basu san komai ba sai dai kawai sai suka ji sautin Umar ya dauke duk, sai suka daina jin ainihin muryar Umar. Wa hum yaquluna subhanallahi, sai suka rinka cewa subhanallahi subhanallahi, sarki ya tabbata ga Allah, sarki ya tabbata ga Allah, Allah madaukakin sarki ya shirye da mu. Wato ashe wannan abin da ake nuna mana jama'a, duk sa'an da muka ga wani abin mamaki ba kuma za mu rinka kalmomi ne waɗanda ba na musulunci ba, in ka ga abin mamaki ba cewa za ka yi bala'i, ba bala'i za ka kira ba, tasbihi za ka yi ko kai kabbara. Da musulmi suka ga wannan suka ji murya ta ɗauke, suka tabbatar ba lafiya, sai suka rinka subhanallahi, yana limanci sai matsala ta faru. Wasu sai su rinka yin tafi, suka rinka tafa hannu, suka rinka tafa hannu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da aka idar da sallah sai ya ce ai daga yau in matsala ta faru tasbihi za ku rinka yi, shi maza ke yi, mata kuma su ne suke yin tafi, mata su suke yin tafi, akan riwaya da take cewa at-tasfiqu lin-nisa'i, tafi kenan, akan riwaya da take cewa at-tasfihu lin-nisa'i, da ha sai zama bayan hannu za su rinka bugawa kada sautin maye abin nan ya kara da yawa, ma'ana tambihi ake son su yi wa liman kawai. To shine sai zama yau ga matsala ta faru sai suka rinka subhanallahi subhanallahi. Fa salla bihim Abdurrahman ibn Auf, sai Abdurrahman ibn Auf sai ya wuce ya salla salatan khafifa. Abdurrahman sai ya salla wadda yake takaitacciya, aka ce raka'a farko sai ya karanta Fatiha da inna a'tainaka, raka'a ta biyu sai ya Fatiha da idza jaa. Falamma sarafu, ayayin da aka sallame salla, qala yabna Abbasin, sai sayyidina Umar ya ce ya Abdullahi dan Abbas, sayyidina Umar sai ya kira wani matashi cikin sahabbai kenan, sai ya ce unzur man qatalani, ka duba ka ga waye ya kashe ni, waye ya yi mini wannan makami. Fajala sa'atan, sai sayyidina Umar ya sayyidina Abdullahi dan Abbas ya dan kewa ya dan lokaci kadan haka, ma'ana jala, daga nan aka samo sunan aljawalatu, mashin da ake cewa aljawalatu, daga aljawlu, yawo ko kewayawa, saboda mashin galibi ba a buga shi a tafiya mai nisa sai dan kewayo na cikin gari. To shine nan ma aka ce fajala sa'atan, wannan kalmar ta zo cikin akhbari ma da yake magana akan mutumin da yake sallah sai tunanin shi ya dan yawo kadan, to sai ainihin Abdullahi dan Abbas sai dan kewaya kadan haka. Thumma jaa faqala Abdullahi dan sai sayyidina Umar da ya aiki Abdullahi dan Abbas, sai Abdullahi dan Abbas ya dawo sai ya ce gulamul mughira, ba wannan ne na mughira, shi ne ya soke ka, shi ya kashe ka. Kala sai sayyidina Umar ya ce as-sana'u kwararren yaran nan da aka ce ya iya kira a daidai wannan lokacin aka ce kafin haka ta faru sayyidina Umar yana tsaye cikin sahabbai sai wannan bawan sai ya zo wucewa sai sayyidina Umar ya kira shi ya ce ah ba labari ya zo gare ni an ce kai dinnan kwararren makeri bane zama kai mana injin nika wanda ainihin zai rinka da iska zai rinka kewayawa don a zamanin su ana injin nika ne da jaki yadda ka san ana suga mazan kwaila misali ana kora jaki suga da ake cewa rawar doki ana kora doki yana kewayawa to a zamanin su kuma jaki ne ke kewaye injin ana kora shi a wancan zamanin sahabbai to sai wannan bawa yace shi kuwa zai kera wani injin nika wanda an tashe shi to da iska ce za ta rinka bashi wutar da zai rinka yin aiki sayyidina Umar da ya ji labari sai ya ce ba an bani labarin za ka yi mana wani injin nika wanda da iska zai rinka aiki ba shi sayyidina Umar ya nemi shi tambaya ne tambaya ta al-istifsar neman bayani shi ko sai bashi ansa da gatse sai ya ce ai ko zan yi maka wani injin nika da duk duniya sai an ji labarin shi ma'ana wace irin kira ta wuce a kashe ka ai an yi maka kira ko duk duniya kuma ba a ji labari ba kaga ya gaskata abin da ya faɗa to shine sayyidina Umar da ya ji an ce ba wannan ne na Mughira ai shi ya maka wannan abin kala sai sayyidina Umar ya ce as-sana'u kwararren makerin nan kala na'am sai Abdullahi ya ce eh kala sai ya ce qatalahu Allah Allah ya tsine mishi albarka ashe wancan hadisi da annabi yake cewa laysal mu'min bila'anil wala bita'an mu'mini ba mai suka bane ba mai la'anta bane ashe wannan hadisin yana maganar mu'mini bai kamata ya rinka la'anta ko suka ko zargi ba sai a inda ya cancanta suka ta hasada ko la'anta haka siddan ba gaira ba sabab to wannan aka hana ko kuma yawaitawa ko da abin da ya kamata ne to ba a neman ka da ka rinka yawaitawa tunda gashi sayyidina Umar yace qatalahu Allah da cewa ya qatalahu Allah Allah ya kashe shi to cewa ya qatalahu Allah ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana tunda ya kara gini akan kalmar dole zan akwai wata ma'ana ba kisa ba Allah ya la'ance shi laqad amartu bihi ma'rufan sayyidina Umar yace ka gani na kyautata mishi naje na samu mai gidan shi Mughiratu nace sassauta mishi game da kudi da ya dora mishi da zai rinka kawowa ni ne mishi aikin alkhairi amma kaga shi yemin sharri amma sai Umar yace alhamdulillahi alladhi lam yaj'alni tati bi yadi rajulin yad'i alislam nagode Allah da Allah ya sa mutuwata bata zama a hannun wani mutum da ke riya shi musulmi bane ma'ana inda a ce wani mutum ne da ya taba yin sallah yayi salati yayi sujuda ga Allah to da wannan mutum shikenan ba yadda za a yi da shi don in an je kiyama duk gogwarmaya da zai shiga aljanna don duk laifin da kai in baka yi shirka ba in Allah ya nufi cikin rahama shi sai ya yafe maka kai tsaye in Allah ya nufi cikin adalcin shi sai maka azaba gwargwadon laifin ka sa'annan a fitar da kai to Umar ya ce nagode Allah da ya zan wanda ya kashe ni ba mutum bane wanda ya taba yin sujuda ko ba su daya ga Allah balle kafa hujja ga Allah Allah ya kyale shi kad kunta anta wa abuka tuhibbani an takthura al-uluj bil madina sai sayyidina Umar ya dawo kuma yana magana da Abdullahi dan Abbas yace dama da kai da babanka kun kasance kuna son a yawaita kawo maguzawa garin nan to ga irin danyen aikin da suka yi mana kenan in ba kuma manta ba magana da na faɗa a baya sayyidina Abbas yana da yawan kawo bayi Madina Umar kuma yana kyama yace to ga abin da nake tsoro gashi nan ya faru wa kana al-Abbas aktharuhum raqiqan sayyidina Abbas ya kasance ya fi su yawan bayi fa kana sai yace in shi'ita fa'altu aw in shi'ita qatalna sai Abdullahi dan Abbas yace ranka ya dade ai yanzu ma ba a makara ba in ka so zamu iya koran su daga Madina ko kuma in ka so duk zamu bi mu karkashe su kala sai Umar yace kazabta maganar banza kake kenan ihu bayan hari kenan ba'da ma takallamu bi lisanikum bayan kun yi sakaci har sun koyi larabci sun iya yaranku wa sallu qiblatakum suna yin sallah suna fuskanta alqibla irin taku sun musulunta a tunda sun musulunta magana a kashe su kuma ko a kore su ai bata taso ba ihu bayan hari kenan wa hajju hajjakum sun yi haji irin taku to abinda sayyidina Umar yace kenan ma'ana in an ce a bi bayin nan a kashe su to mafi yawanci sun musulunta dan me za a ba a karkashe su kuma kafin a kawo su ne ake cewa kar a kawo su amma an riga an kawo su wasu sun musulunta waɗanda suka ki musulunta kuma ga irin ta'addancin da suka yi kuma daga baya a ce a karkashe su ai riga an makara to bayan da aka gama wannan tattaunawa fahtumina ila baitihi sai aka dauki sayyidina Umar sai aka kai shi gidan shi. Fanfalakna ma'ahu Amr dan Maimun, kaga ƴan jarida kenan. Sahabi ne matashi, yana daga cikin sigarar sahaba, kanana cikin sahabbai. Shi yasa a cikin sunna jama'a ba a koran ƴan kananan yara, an ga suna sa ido, an je wurin jana'iza ne, an je wurin daurin aure ne, an je wurin sallah ne, an je sallar gawa ne, kuka ga ƴan yara suna shigowa a matso da su gaba. Nan gaba kai liman da zaka ce a kore su, ba fa kai ne limamin karshe ba fa. Nan gaba kai zaka mutu, waɗannan ƴan yaran cikin su za a samu liman, cikin za a samu mai anguwa, cikin za a samu mai shela, don haka ku bar su su matso kusa. Sallar gawa aka je, da yara suna tsoron al'amuran gawa, da aka ce an yi mutuwa a gidan ku ma duk sai ku shafa bakin gawayi a goshin ku. Da haka ake son da ake maguzanci. Alhamdulillah aka zo aka musulunta, yanzu ba a yin irin waɗannan abubuwa. To ba daidai bane yanzu yara sun daina tsoron irin waɗannan abubuwa. In yaro ya zo za a yi sallar gawa, Imam al-Bukhari ya ce babin da ke bayani akan ya halatta a shigar da yaro sahun sallar gawa. Me dalili? Sai ka hadisin Abdullahi dan Abbas. Abdullahi dan Abbas ya ce har annabi ya kusa rasuwa shi kuma bai balaga ba. Ya ce aka zo za a yi sallar gawa, ana cikin tafiya ne sai manzo Allah sai ga wani kabari gefen hanya. Lafiya, sai aka ce ai wannan mutum ne, wannan mata ce mai dan share masallaci din nan, shi ne ka mutu ba a damu ba, kawai aka je aka rufe ta. Manzo Allah ya ce ai sahu, ai mata sallah. Aka miƙe ani mata sallah. Ibnu Abbas ya ce ni ma ina cikin sahun sallah din. Imam al-Bukhari ya kafa hujja da wannan akan ƴan yara ana hada sahu da su. Shi yasa yaran nan ku ne kuke ganin ba su da muhimmanci, suna da muhimmanci a wurin Allah, suna da muhimmanci a wurin manzo Allah. Ku bar su, in an je makabarta za ga yaro yana leƙawa ya ga me ake yi, to ku dan mammatso da su, ku ce ku kalla ku kalla, ku ne gobe za ku yi. Dan kai liman ba kai ne na karshe ba, ba kai ne dan autan limamai ba, za ka mutu su kuma za a nada su. To in ba su ga yadda ake yin irin wannan ba, shine sai kuga an tura mutane su tafi makabarta, sai su je su yi kabari, gashi nan kamar jaki za a saka a ciki, sun yi shi gashi nan diga guda, yayi tsawo, yayi fadi, ya wuce ka'ida, dan me? Ba su taba gani ba, kuma karti ne, ga karfin tsiya amma babu saiti. Karfin tsiya babu saiti, ina ma'ana karfin tsiya babu saiti, ga karfi babu karatu. Ba a taba nuna musu yadda ake hakan kabari a sunna ba. Dan haka tunda suna da karfi suka je suka fara diga kasa, sai ya ga ta kawo mishi kwankwaso, sai ya ce ai tayi ko sai ɗayan ya ce ai to a ƙara. Jaru wal majruru kenan muta'allaqani bil jahali. Allah ya kiyaye. Da saboda haka ya jama'a, haka ake wa yara. Shine sayyidina ainihin wato Amr dan Maimun yace shikenan fantalakna ma'ahu, da aka dauki sayyidina Umar mu ma sai muka bi. Yanzu ba gashi garin daukan labaran gashi yazo yana ba mu labari ba, to ƴan jarida kenan duk inda za a leƙa ka gansu. To sune waɗannan sahabbai suka bi suka kwakulo mana, muka gano waɗannan sunnoni jama'a. Alherin Allah ya kai gare su. Wa ka'annan nasa lam tusibhum musibatun qabla yawma idhin, yace kamar tunda mutanen Madina suke masifa ma bata taba samun su ba a wannan rana, saboda sun damu. Jama'a, in aka ce kuna da shugaban kasa adili, wallahi in aka ce ba shi da lafiya kowa zai damu. In aka ce za a kai shi asibiti kowa yana tunanin ko dai ma shugaba ya mutu ne ana boye mana gaskiya, kowa zai damu. Amma wallahi in aka ce shugaban ku azzalimi ne, to ka san yara suna da wani wasan ojojiyo da suke cewa kura ta mutu mun huta, to wallahi haka zaka ji ana farin ciki. Da an ce ya su ma sai ka ji ana cewa Allah ya sa ka da farfado, Allah ya sa ya wuce a sauka lafiya. Saboda me? Saboda ya kukumce mutane, babu rahama a cikin mulkin shi. Yanzu gashi sayyidina Umar bai mutu ba tukuna, amma gashi Amru yace kamar masifa bata taba samun mutane ba, saboda suna da shugaba mai adalci yana kyautata musu. Sayyidina Umar jama'a shine ya fito da wani irin wato albashi na gata. Ina ma'ana albashin gata? Shine baka yi aikin komai ba a ɗibi kuɗi a baka, odoji kenan komai. to sayyidina Umar dai shine na farko ya fara tsarawa yace waɗannan sahabbai da jinin su da gumin su aka tattara wannan musulunci har ya kawo iwar haka aka samu kuɗin da aka samu dan haka duk wata sai aka ware wani a aika mai da dubu kaza wance dubu kaza yara da manya Aisha tace wallahi ban cinye na watan da ya wuce ba kuma sai a kawo na sabon wata waɗannan kuɗi na baitul mali ba a ce mutum ɗaya ya mallaki miliyan kaza ko biliyan kaza saura kuma suna shan wahala ba jama'a Allah madaukakin sarki cikin adalcin shi ba zai yi kuku 100 ya baku abincin mutum 10 ba Allah bai taba yin haka ba in yi kuku 100 abincin mutum 10 zai baku ko abincin yi kuku 100 zai baku abincin mutum 100 ne ko fiye da haka ma amma ba zai yi Allah ya kuntata muku ba ya matsa muku Allah yana da adalci yana da tausayi a cikin rahmaniyar shi sannan babu abin da Allah ya fiki irin jama'a ayi ƙarya a danganta gare shi kasa tana cike da kuɗi da wadata da yalwata ku kwashe kuɗi ku da iyalanku kuna jin daɗi ku da ƴaƴanku kuna jin daɗi hankalinku a kwance da ku da aminanku amma kuma ku fito ku ne wa Allah ƙarya kuna cewa ƙasa ba kuɗi tattalin arziki ya karye za a sai da kamfanoni kaza za a yi kaza za a yi kaza ku duba irin wannan zalunci ta yaya aka samu wuta a gidan shugaban ƙasa ba a samu a gidan talaka ba taya aka samu wuta a GRA ba a samu a anguwar kutare da makafi ba ya aka samu wuta a barikin soja da barikin yan sanda ba a samu ainihin wuta a cikin gari ba ma'ana al'amarin ya zama kashin dankali babba ya danna ƙanana ashe su kansu mutanen cikin gari da suna da makamai za su iya sa uniform su zama sojoji ƙarfi da yaji ashe za a iya ba su wutar lantarki a ba su ruwan famfo ashe abin da ƙarfin tsiyani to wannan shi yake ja kaga ƙasa ta kasa zaman lafiya duk wanda ya fahimci al'amarin na ƙarfi ne na kwata ne da bakin bindiga shi ma sai ya sha dare sai ku ji an ce an samu wani shugaban ƴan tawaye ya shiga cikin daji yana yakar gwamnati dan me ya san ashe abin ba arziki ke bayarwa ba me ke bayarwa ƙarfi kuma ƙarfin nan yana da shi saboda haka ku yi adalci jama'a a nan kasar Afrika aka samu shugaban kasa zai yi retire mutanen kasar shi suka yi ta zanga-zanga kasar Tanzania shugaba Julius Nyerere retire zai yi ya tsufa an yi zaɓe ya ci an yi zaɓe ya ci an yi zaɓe ya ci ya ce kai jama'a ku yafe ni na gaji shugabancin kasa wani shugaban Najeriya yake ya gaji sai dai ya ga bala'i ya kauya ba ku wuri amma lafiya lau tana tafiya fatta miƙe ya ce ya haƙura ina zai yarda to amma shi ya ce ya gaji tunda bai tara komai ba aka ce bai da gida ma gidan kanshi bai mallaka ba musulmi ne ba musulmi bane dan Allah arne ya iya wa mutanen ƙasar shi adalci kuna musulmi kuna sallah kuna salati kun je aikin hajji kun yi umara amma kuna cutar mutanen ƙasashen ku saboda Allah za ku iya daukar zunubin da ainihin za ku zalunta na talaka guda daya talaka ɗaya ya kwana da yunwa sayyidina Umar yana cikin akhbaru Umar yana cikin littafin Sheikh Usman Wujubul Hijra sayyidina Umar yace aje a dibi tifa duk ayi cikon kasashe duk inda aka samu kwari duk wata gada duk wani gonalo aje a dora mishi gada duk wani kwatami a sa mishi katako a sa gada a gyara yace dan kar a doro wa jaki ko alfadari mangala yayi tsalle zai haura kwatai ya kasa Allah ya tara Umar daga shiga aljanna ranar kiyama jaki kenan da alfadari wanda ina iya kasha a kiyama kunu turaba turbaya za a ce su zama amma Umar bai san jaki ya tuntube ya fadi dan ka a tambaye shi a ranar alkiyama mutum nawa ne yanzu zai gabza tuntube ya fadi saboda hanya ta lalace kwatami ya lalace titi yanzu in ka sai mota ba ta shekara daya dan black market su lalata maka injin ta saboda me sun lalata ainihin al'amarin man fetur kanikawa kowa ya ibi bakin mai ya sa wa jikin shi ya tsaya a bakin hanya shi ma ya zama bakanike su kwance maka mai kyau su sa maka jabu to yaya za ka yi titi kuma ka zo gwamnati ta bubbuge maka motar gaba da baya to irin wannan ijtima'ul juyushu taron dangi da aka yi akan motar kai yaushe za ta kai labari jama'a mun fahimci wannan da kyau to sayyidina Umar kenan Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda gashi matsala ce ta samu kowa hankalin shi ya tashi tunda an san adalci yake fata'ilun yaqulu la ba'sa, jama'ar gari sai aka dauki surutai iri-iri, wani yace to al'amarin dai babu laifi, ana fatan sarki zai samu sauki. Wa fa'ilun yaqulu akhafu alayhi, wasu kuma sai su ce to mu dai muna jin tsoron kada kuma daga wannan rauni sarki kuma ya mutu. Fa utiya bi nabizin, ana nan sai aka kawo sayyidina Umar nabiz, nabiz din nan tsimi dabino ne suke diba sai su zuba shi a cikin ruwa, sai a sa asalka. Maka sa asalka, salka din nan kamar rago ko akuya, an aka yanka sai a kifeɗe shi, sai a zare naman tauya a kuma gyara fatar sai ta zama kamar randa, sai a rataye ta jikin bango a zuba ruwa. To sai a kawo dabi ne sai a sa, sai ka ji ruwan yayi zaki kamar yadda ake zoko yanzu, ake dan abubuwan klora na sha. Yanzu kuma a zamanin su wannan al'amarin bai nisa ba, sai a dibi dabino sai a zuba, sai ka ji ga sanyi kuma ga zaki, shine nabiz. Sai aka zo da sayyidina Umar, fasharibahu, sai ya sha. Fakharaja min jawfihi, sai wannan ainihin tsimi da ya sha sai ya fito ta cikin shi inda aka huda mai. Thumma utiya bilabanin, sai kuma aka zo da nono. Fasharibahu, sai ya sha. Fakharaja min jurhihi, sai nonon ya fito ta raunin. Fa alimu annahu mayyitun, daga nan fa sai jama'a suka tabbatar Umar fa tashi ta kare, zai mutu. Fa adkhalna alaihi, shikenan sai ainihin fa adkhalna alaihi, amru yace sai muka shiga mu masu dauko rahoto, masu dauko labarai, sai muka shiga. Waja'a an-nasu yusnuna alaihi, sai kuma mutane suka zo suna yaban sayyidina Umar. Jama'a kun ji, yanzu Umar an ga zai mutu, an tabbatar da yayi aikin alheri, kunnuwansu sun jiye musu, idanuwansu sun gane musu. Manzon Allah ya faɗi darajojin Umar, babu shakka akan abubuwan da suke faɗe, ba ƙarya suke ba jama'a, ba suna faɗe ne don su samu kwangila ko su samu fegi ko su samu kujerar aikin hajji ba, gaskiya ce suke faɗe tunda sun ji ne daga harshen manzon Allah. Amma bari ka ji abin da Umar yake ce musu, zuwa suka yi suna yaban shi. Waja'a rajulun shabbun, ana cikin haka sai ga wani matashi ya zo. Faqala abshir ya amiral mu'minina bi bushrallahi laka, ya sarkin mu'minai, albishirinka, alherin Allah ya kai gare ka, min suhbati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa qidamin fil islami ma qad alimta, ka zauna da manzon Allah, kai sahabi ne, ka samu daraja, sannan ga ilin rige-rige da kai tun farko ka shiga musulunci da dumadumin shi, ko kuma wa qadamin fil islami, irin falalolin da kake da su da darajoji a cikin musulunci wanda kai da kanka ka san su. Summa wallita, sa'annan kuma aka dauke ka, aka nada ka, ka zama kai ne shugaban musulmi. Fa adalta, kuma kai adalci. Summa shahadatin, sa'annan kuma ga shahada ka zo ka samu. Jama'a kun ji, wani saurayi ne kwaya ɗaya ya fito yana yaban sayyidina Umar, ba samari miliyan biyu bane nan, saurayi ne kwaya ɗaya ya fito yana yaban sayyidina Umar. Yabo na gaskiya ba wai a tara, wannan saurayi kuma sahabi ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ba kaki ba, ya ji ne tabbas. Sayyidina Umar kuma kamar yadda wannan saurayi ya faɗi, gaskiya ne abubuwan da aka faɗa, shi ya san haka. Amma saboda kasancewa wallahi duk wanda ya san Allah to ya fi kowa tsoron Allah, duk mutumin da ka ji yana wa al'amarin Allah karantsaye bai san Allah bane. Gwada daga yaranka ka gani, danka in an taba yi mishi allura ko an taba yi mishi kaciya, ran da duk ka kamo shi kace za a yi mai allura, kaga yadda za ku yi tsere, dan ya santa, dan haka yake tsoranta. To haka duk wanda ya san Allah haka yake tsoron Allah, wanda duk ka ji yana daukan al'amarin Allah ba komai ba komai, wallahi bai san Allah bane. Manzon Allah da ya san Allah ya fi kowa tsoron Allah, dan haka da an taba yi sai ce ana atqakum lillahi, na fi ku jin tsoron Allah dan na fi ku sani shi. To sayyidina Umar kala sai ya ce wadittu anna zalika kafafun, yace kai saurayi kai a hankali, naso ni in aka waye gari a kiyama ya zama ainihin kafafun, ya zama ba yabo ba fallasa, la alayya walaliya, ma'ana ya zama in aka tashi kiyama in tashi ma ba yabo ba fallasa, ai da asirina ya rufu. Ka duba irin yabon da aka yi mishi, kuma ku duba kamar can yadda na faɗi a baya jama'a, saurayi ne kwaya ɗaya zo yana faɗan yabo na gaskiya, ba wai yanzu samari ne aka tara su miliyan biyu ba ko miliyan goma suna faɗin abubuwa wanda yake ƙarya ne ko gaskiya, wallahu a'lamu biha. Amma yanzu saurayi ne yake faɗan abu na gaskiya. Amma sayyidina Umar ya ce kai can ka kai shiru, abubuwan da kake faɗe ni da zan samu a tashi kiyama ba yabo ba fallasa, da asirina ya rufu. Falamma adbara, da wannan saurayi ya gama faɗan abin da zai faɗa, ya bada baya, idza izaruhu yamassul arda, sai sayyidina Umar yana cikin jini fa jama'a zai mutu, saurayin nan yazo zai mishi yabo, zai mishi zigazigi, amma ya dakatar da shi. Sannan sai ya juya zai tafi, sai ya ga kwarjallan wannan saurayi, kamar yanzu a ce wandan saurayin, sai ga yana jan ƙasa. Amma ba haka samarin suke ba, tunda ba san addini ba, an tara saurayi miliyan 2 ba san addini ba, haka ba ga wandunan su kamar tantabara. To haka shi ma wannan yaban kawai ya zo zai zuguguta din, shine sai ainihin sayyidina Umar kala sai ya ce ruddu alayyal gulama, yaran nan da yazo dazu yana yabona ku dawo da shi. Kala da saurayin yazo sai Umar ya ce ibna akhi, ya kai dan uwana, kamar tausasawa ne, ya kai dana, irfa saubaka, ka daga tufafinka, jama'a ku dubi al'amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari hatta inda mufaraqatir ruhi, ran shi zai rabu da jikin shi, amma duk da haka sai da ya amsa sunan shi al'ummar annabi ne. Da Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah, ku al'umma annabi ku kuka fi kowa alkhairi cikin mutane, duk mutanen da aka halitta aka bayyana da su ga al'umma ku kuka fi alkhairi, me yasa kuna umarni da kyawawan ayyuka kuna hana munanan ayyuka? Sayyidina Umar ran shi ne zai rabu da jikin shi, yaga wani saurayi yana ainihin jan kwarjallan shi, wandan shi ko rigar shi ko alkyabbar shi ko rawani na jan kasa, sai ya ce ka daga tufafinka ya dana, fa innahu abqa li thawbika, shi zai fi wanzar da wannan tufafin naka, ka je ka duba wandan da ke jan kasa ko rigar da ke jan kasa, ka ga yadda wandan ya cinye a kasa, ina wandan zai je? Babu inda zai je. Dan haka sai sayyidina Umar ya ce fa innahu abqa li thawbika, shi zai fi wanzar da wannan tufafi naka, tunda bai ja kasa ba balle lalace. A wata riwaya an qali thawbika, shi zai fi tsaftace tufafinka. Dubi rigar da take jan kasa dan Allah, ka ga yadda kasan ta ya daje kuma duk tarkace ta taba. Wa atqa li rabbika, kuma yin haka shi yafi nuna tsoro ga ubangijinka. To bayan da sayyidina Umar ya gama wannan, yanzu sai kuma zai tattalawa kanshi makwanci jama'a. Sayyidina Umar sarkin muminai, inda za a kwantar da shi in ya mutu ya zan kabarin shi bai mallaka ba, shine yanzu zai roki arziki a wurin wata mata wadda take tana cikin talakawan shi jama'a. Ba kwacewa za a je ayi ba, ba zuwa za a danne ba, sai Allah ya isa, a roƙonta za a yi. Sai yake ya Abdullahi ibn Umar, sai kira dan shi Abdullahi dan Umar, yace ya kai Abdullahi unzur ma za alayya min ad-daini, sai fara da bashi shugaban kasa, ana bin shi bashi jama'a, akwai dukiyar kuma kuna jin da dukiyar da aka tara jama'a, dukiyar nan da aka tara tafi karfin PPF, tafi karfin duk wani directory da kake tunani duk wani abu, don wannan sayyidina Umar yace an tara kudin da zai kafa wani tsari wanda har abada gajiyayye
yau za su yi ta cin moriyar shi. Wani kwamiti ne aka kafa a kasashe irin namu din nan jama'a, wanda yake har abada gajiyayye yana cin moriyar shi? To kuma Allah ya isar gajiyayyen nan, wannan kuturu da ke jan kafa, wallahi in ya dukunkuna hancin shi Allah ya isa, wallahi sai ka wargaje, tunda an cuce shi da wanne zai ji, da kuturta ko da yunwa, da yawo a rana ko kuwa da neman abin da zai ci, kuma jama'a na jin haushin shi. Ya je ya tsaya, yayi haki, yayi jawabi, yayi dan Allah, dan annabi, dan duk ya faɗa, ba a bashi ba, jama'a kuma suna jin haushin shi. Manil musabbib, waye ya sabbaba? Kai ne ka sabbaba. Inna Allah la ya'muru bil fahsha, ku daina mugun abu kuna dangantawa ga Allah. A ce a to Allah ne ya saka shi tsakani da Allah, an Allah ne ya saka shi, kai kuma Allah ya dauke ka ya saka ka a cikin waɗannan miliyoyi, an yi adalci kenan haka? Shin kai wannan haka kawai gari ka ganka koko da kanka kawawasa? Idan da a ce kai din nan ba kawawasa ba, wannan kuturin da wannan makaho da wannan gurguwa da wannan da za ta zo tana cewa dan Allah jama'an musulmi ku taimake ni, uban ƴaƴan nan ya rasu ba yadda zan yi, duk da ba za su yi haka ba. Duk mugun aikinka ne da kai da wani da wana da waɗanda suka gabata da waɗanda suke nan akan mulki, duk mugun aikinku ne ya kawo waɗannan mutane suke yawo. Ba wani tsari da za a ce za a tara makafi, za a tara kutare, za a tara guragu. Ku saki arziki yadda Allah ya sako shi, da dumudumin shi ya fasu akan ƙasa, ba wanda zai je ya bara. Babu wanda zai je ya bara jama'a. to amma Allah ya wadata amma ku kun kuntata to ku dai ji tsoron Allah domin bai wuce sati 1 ko sati 2 ba wani matashin gwamna ya mutu ko auren fari bai yi ba yayi gwamna yayi wawasa mutane sun yi Allah ya isa ba ruwan shi ya tafi ne musu dariya yana tafiya kawai shikenan mota ta kwamtsa shi to dama ina zai je ko auren fari bai yi ba dan haka kudin ya gama tara su abinda zai yi da su din bai fara ba kuma Allah ya sa karfin bature ya nike shi kuma ya je ma a quwwatil hujjati alaihi Allah yana da hujja mai karfi ya kama shi talakawa sun yi Allah ya isa ma'aikatan gwamnati tsofaffi kowa ya Allah ya isa amma shi yana ganin ya ja ya tafi an cire shi gwamna ya dai samu abin da ya samu ko auren fari bai ba mota ta kwamtse ba a wuce sati biyu ba Allah kiyaye to sai ce ya abdullahi nzur madha alayya min ad-dayn ya kai abdullahi a tafi abincika ka bincika ka gani nawa ake dina bashi fa hasabuhu sai aka je aka yi lissafi wane yana bin shi kaza wane yana bin shi kaza kuma manzon Allah da ya rasu sai da ya rasu ana bin shi bashin wajen tiya 30 na shinkafa sallallahu alaihi wasallam ya jinginar da sulkan shi na zuwa yaki a wurin ba yahudan da yake bashin shinkafa sai daga baya sai na Abubakar da ya samu kudi aka je aka karbi
kuma gashi shi ma yanzu ya rasu da bashi aka zo aka lissafa fa wajaduhu 86,000 aw nahwahu sai aka samu ana bin sayyidina Umar dinare 86,000 kwatankwacin naira miliyan 28 kenan na Najeriya da 638 miliyan 28 kwatankwacin bashin da ake bin Umar kenan a kiyasin rubu'u dinar akan cewa naira 830 a bana ma'ana dinare daya a kudin Najeriya bana shine naira 3,300 da naira 30 to ka buga so 86,000 ka gani to bashin sayyidina Umar kenan ana bin shi bashin miliyan 28 sayyidina Umar ga kuma kudin gwamnati miliyoyi bai kwasa ba ya biya balle a ce shi kanshi ya mutu yana da miliyan kaza an raba wa ƴaƴan shi kaza kafin a tafi da nisa sayyidina Abubakar kowa ya san shi mai kudi ne cikin sahabbai amma saboda ya sadaukar da kudin shi dan a taimaka a addini shi yasa manzo Allah da yazo rasuwa ya tuna irin mutunci da Abubakar ya mishi sai ya ce kai bai kamata in kwanta an mutu ban gode wa Abubakar a cikin jama'a ba yasa aka fito da shi yazo ya zauna akan minbari yace jama'a Allah ya bayo wani bawa zabi ya zauna nan duniyan nan koko ya koma ya zauna tare da shi amma ba wannan ya zabi ya tafi ya zauna tare da Allah Abubakar na jin wannan jawabi sai ya fashe da kuka manzo Allah zai mutu kenan ya zabi ya zauna da Allah ya zabi ya rabu da mu Abu Sa'id yace mu kuma muna matasa sai muka ce wannan dan tsoho me yasa shi kuka daga kawai manzo Allah yace Allah ya bai wani zabi kaza kaza ina ruwanka da wani shi bai san da manzo Allah yake ba bai san abin fassara ce manzo Allah ya adunkula ba sai daga baya da manzo Allah ya rasu sai Abu Sa'id al-Khudri yace wa kana Abu Bakr a'lamana dama Abu Bakr ya fi mu ilimi dan haka daga fadar magana sai ya gano abin da annabi yake nufi to sai kuma manzon Allah yace inna Allaha ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila yace jama'a Allah ya dauke ni ya zama ya maida ni hamshakin masoyin shi na zama na samu mataki na farko game da kaunar Allah walau kuntum muttakhizan minkum khalila da a ce cikin ku zai yi in dauki wani ya zame min masoyi irin haka in tafi da soyayyar shi irin haka a wurin Allah yace lastakhastu Abubakar yace wallahi da Abubakar zan dauka duk cikin ku ba zan dauki kowa ba yace walakin uhuwatan islami wa mawaddatuhu yace sai dai akwai ƴan uwantaka ta musulunci tsakanina da Abubakar akwai kuma kauna ta musulunci ina son Abubakar Abubakar dan uwana ne manzo Allah ya girmama shi yace babu mutumin da naji dadin zama da shi da dukiyar shi da abota da shi irin Abubakar to masallacin annabi a wannan lokaci kowa yana shadu sai huda kofa daidai da kofar gidan shi kofar gidanka yana kudu da masallaci sai ka kaga gatari sai ka fara da ka fito gidanka kawai sai ka shigo ba shan kwana manzo Allah yace duk kofofin nan yau a toshe su amma abata Abubakar
manzo Allah ya girmama sayyidina Abubakar, to Abubakar yayi hidima da dukiyar shi, manzo Allah yana kaunar sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar Allah ya tsara mishi yarda a lokacin da aka nada shi khalifa, dillanci yake yi, dillali ne, jama'a miloniya ne, amma ya dibi kudin ya je ya kai sadaka gaba daya ayi musulunci da su. Shi kuma sai koma ɗan atamfofi da ɗan abubuwa, yana talla yana yawon dillanci. To yanzu sai aka nada shi ya zama khalifa, sai aka sara mishi albashi a wata ba zai ishe shi ba, a kullun kuma za a bashi rabin akuya, shine zai zama naman miya na gidan shi. Abubakar kuma yana da ƴaƴa, yana da jikoki, akwai jama'a da yawa. Shi kuma ya saba a diddai da yake da talaucin nan, domin diddai yadda suke da talauci a da, zaka samu kamar wadata suke ciki. Akuya ɗaya yake ci kullun a gidan shi. To yanzu ya zama khalifa, an nada shi ya zama shugaban ƙasa, an hana shi dillanci, an hana shi dan kai da komawa shi, kuma an sa mai albashi ƙasa da abin da yake samu, naman miya kuma an rage mai yadda yake samu. Gari na wayewa sai ya nado ƴan atamfofin shi, sai aka ganshi ya taho zai tafi dillanci. Sayyidina Abubakarin ya dauko ka zai tafi dillanci, sai suka hadu da Umar. Ya khalifatul muslimina ila aina? Yace ila suq. Ina za ka sarkin musulmi? Yace zan tafi kasuwa. Dillanci ba ku sa min albashi da abinci da zai ishe ni a gidana ba, ina da iyali da yawa. Yace a karka sunnanta mana wannan matsala, sai ta zama matsala. Duk khalifa in yazo gwamnati ba za ta ci da shi abin da ya kamata ba. Yace ka koma. Sai aka kira taron ƴan majalisar dattawa kenan, aka zo aka zauna, aka tsara wa Abubakarin albashi wadatacce, aka ce kullun a rinka bashi akuya ɗaya, ita ce cefanen gidan shi, ko kuma rago ɗaya. Sayyidina Abubakarin da ya kwanta zai rasu jama'a saboda adalci, sai ya kira ƴaƴan shi daga ciki da Aisha, yace ina roƙonku arziki, ku yi min wannan arzikin, ina mutu duk ƴan abubuwan da na bari don Allah ku haƙura kada ku ci gado, tunda haƙƙin su ne. Idan ubanka ya mutu haƙƙinka ne ka ci gado, sai dai in kafiri ne shi, ko kuma kai in kafiri ne shi musulmi. To yanzu shi musulmi, su musulmi haƙƙin su ne su ci gado. To tunda haƙƙin su ne, sai ya ce yana roƙon su arziki a matsayin shi na uba, a matsayin su na ƴaƴa masu biyayya, don Allah ina mutu ku yafe gado, kar ku ci, ku tattara duk abin da na bari gaba ɗaya a tarkata a kai shi baitul mali, saboda na shekara biyu ina cin albashin gwamnati, ban sani ba ko ni na ci abin da bai kamata in ci ba, to a mayar da dukiyata gaba ɗaya. Don Allah jama'a ku duba adalci, ba wai haramiya da ya kwaso da kudaden gwamnati da safa safa da duki, a'a, wannan halal din shi ce, wadda albashin shi ne ya samar mishi da wannan abubuwa. Amma yace in ya mutu a tattara a koma da wannan dukiya baitul mali, da kuma ya rasu abin da ya faru kenan. Don haka yar shi Aisha ta zo tana cewa, wallahi babana Abubakarin ba gwamnati ce ya ci riba da ita ba, ita gwamnati ita ta ci riba da shi, domin da ya mutu duk dukiyar shi muka tattara muka koma da ita wa gwamnati. Jama'a, don Allah ku duba irin wannan adalcin. To ku da ke mulki a yanzu, kai da ake ce maka sarki mai daraja ta daya tsakaninka da Allah, karka yaudari kanka. Kakanka da ya hau wannan kujera da ake maka kirari da shi, ana cewa jikan wane dan wane, ana hada ka da sunan kakanka, ane maka kirari. Ko ka san da yayi zalunci irin yadda kai zalunci, da sunan shi bai kai labarin da kai za ka yi sha'awa a hada ka da shi ai maka kirari ba? Kai da kake shugaban kasa a yanzu, ko governor, ko director, ko famse, ko minister, da ake kwatanta wani shugaban kasa a dauki sunan layi, a dauki sunan ma'aikata, a dauki sunan secretariat a sa mashi, saboda wannan shugaban kasa yayi adalci tsakani da Allah, adalcin shi ne ya ja ake sha'awar shi. Kana tunanin kai a matsayinka na azzalimi anya zaka mutu, layin gidanka kuwa a sa mishi sunanka? To ka gyara mana tun kana da sarari yanzu. A nan kasar nan, kafin a tafi da nisa, aka samu shugaban kasa da ya hau mulki ya maida dukiyar shi gaba ɗaya ga gwamnati, ba ai haka ba? Murtala. To yanzu waye da yadda murtala shugaban kasa bane na gari? Waye baya addu'a ga murtala? Waye da yadda sardauna shugaban kasa bane? Shugaba ne na al'umma. Duk dan arewa kakaf, waye za a ce sardauna shugabanka yace bai yadda ba? Ku din nan ku kuka cira gwamna guda saboda ya zagi sardauna, da sardaunan nan bai da daraja a wurin ku, za ku iya cira gwamnan ku saboda shi? to sardaunan nan da a ce yayi irin zalincin da kuke ba zai samu darajar da ya samu ba. Yana ganin kudin ya hakura, yana ganin matan ya hakura ya kin sa su kanke,
yana ganin zalincin ya hakura. Ku da matan da giyar da zalincin komai kun cinye kun haye, sannan kun ce kuma a fito gidan NTA television radio ayi muku bayani ayi salati a ce ku ne, wallahi iyakar bayanin iyakar mulkin ku. Kuna sauka an manta da ku ko jarida sai dai ƴan kudusi ta muku sharri. To ku yi adalci mana ku gyara. Sarkin Kano Malam Abdullahi, sarkin Kano na fari na cikin sarautar Fulani, ranar sallah ce ta yi ya hau kan minbari ya ce jama'a bana Allah bai horewa sarki ragon layya ba. Kowa je yanka, sarki ya bada izini, tunda sunna ta nuna sarki in ya sauka sai yanka ragon shi daga idi, sai kowa kuma ya je yanka. To bana sarki ba shi da hali. Sarkin Kano guda, sarkin Fulani, almajirin Shehu Usmanu, babban malami ne kuma, amma wallahi ragon layya ba yi da shi. Malam Abdullahi Gwandu governor ne, ba Gwandu kadai da kake ji ba, har Benin Republic tana karkashin mulkin shi, duk tana karkashin jihar shi. Amma fura da nono ake dama, bai samu nono ba, da ruwa ake dama mishi. Ba Fulatani nawa ne a karkashin mulkin shi? Da ba sai ce aje a karbo wata saniya aje ta sai an tatsa nonon ta a koma ba? Amma ba zai sha ba, tunda ya san ba nashi bane, sai ce a dama mishi da ruwa ya sha. Kuma Malam Abdullahi Gwandu kai ka san sanadin mutuwar shi? Kwadago ya karba, gwamna ne guda. Kwadago ya karba ya tafi zai girbin dawa. Za a bashi ɗan kuɗi ɗan kaɗan wanda zai ci da iyalan shi. Ya tafi garin haka kardajiyar dawa ta yanke shi, jini ya ci gaba da zuba ya mutu. Malam Abdullahi Gwandu kane Shehu Usmanu uwa ɗaya uba ɗaya, gwamna ne, kowa ya yarda a ƙasar nan waliyin Allah ne. To amma me yasa ba za ku koyi da shi ba? Duk waɗannan gidajen sarauta ba gidajen su bane? To me yasa ba za ku koyi da shi ba tsakanin ku da Allah? Sarki so ake je jawo alkhairi ya kawo wa mutanen shi, ba kuma sarki ne za a kama ana karkatar da abubuwa ana fita da su waje ana samun kuɗi ba. Shehu Usmanu tubka yake yi ta dabaibayin jaki da kuma ainihin na awaki, sai ya zauna da hannun shi da kafar shi ya tubka a je kasuwa a siyar, a kasafta kuɗin, a samu kuɗin da za a zuba a baitul mali sadaka, a samu kuɗin da za a yi mishi cefane, a samu kuɗin kuma da za a je a siyo kaba wanda za a ci gaba da sakawa har ya mutu sana'a shi kenan. Shehu Usmanu duk kasan nan shi ma kowa da waliyi ne kuma shugaba ne, ko duk sojanka Shehu Usmanu mai wandan karfe ne akan kashi, shi jihadi ya sai da ya kafa gwamnati, kai ko mazurai ne kawai. To amma Shehu Usmanu gashi bai kwasa ba, sai tufka sai a je sai a siyar sai a samu na abinci, wannan bai rage darajar shi ba. Shi yasa yau da an ce Shehu Usman tafi sako ta kaji, sai kaji almajiri ya ce kai wanga mai tafiya ba, kani albarkar shehi. Me yasa? Saboda yana ga shehu ya isa, tsakaninka da Allah kana jin nan da shekara 100 za a samu wani ya ce a bakka shi albarkacinka, kai kanka an bincike ka kana da albarka kuwa, kai da kanka sai kai nazari tukuna. Tun daga nan ka san akwai bambanci a shi. To ya kamata ka yi tunani, zalincin duk da ka san kai wa talakawa, wallahi Allah ba zai yafe maka ba sai ka dawo da wannan zalincin, sannan in ka tuba sai Allah ya karba. Jama'a ba a shafa mai akan dauda fa a ce kuma a shiga rana ba za a yi zufa ba. Kana da dauda ka mutsu mutsu kuma ka zo ka shafa mai baka yi wanka ba, kuma ka zauna a rana kuma ka ce kai ba za ka yi zufa ba, za ka ji gumi ba. Babu yadda za a yi, ga kudin haramun. Ka tura malamai su je su yi maka addu'a, ka tura aje a sauke maka Qur'ani, a sauke maka ashafa, a duk abin da za a yi maka, wallahi tallahi mas'ala tana nan, saboda ka kai gudunmawar gobara ne, wuta tana ci a gindinka. Shi yasa ku tausaya wa kanku, zalincin da kuka yi ku tabbatar da cewa ku gyara. Talakawan suna nan kuma har yanzu fa Allah ya isa su ba su yafe ba. Ka binciki Najeriya tun daga na ɗaya har na biyu har na ƙarshe, ba wanda ya Allah ya isa yanzu ya ce na yafe. Tun da shi ba a zo an roƙi yafe wa ba, ba a maimai da abin da aka kwata ba, yaushe zai ce ya yafe? In ya ce ya yafe bakin bindiga ya gani, la ikraha fi dini kuwa. Talaqul mukrihi suka ce bai yiwa, sakin dole bai yiwa, ko yafewar dole a ce ka yafe, ka ce na yafe ranka ya daɗe, ba ta kai zuci ba, a baki ne kuma ba ta shiga ba. Allah ya shiryar da mu. To sayyidina Umar kenan.
kudin da aka mutu ana ya mutu ana bin shi. Qala sai yace in wafalahu malu ali umar fa addihi min amwalihim, yace a tattaro ƴaƴan umar, a tattaro abin da suka mallaka, a je a biya wannan bashi. Idan wannan kudi na ƴaƴana da suka mallaka ya isa biya min bashi shikenan, wa illa in ba haka ba fa falsi bani adi ibn ka'ab, kai abdullahi kai na wakilta cikin ƴaƴana, ka je ka tambayi dangina bani ainihin adi dan ka'ab, anguwar su umar kenan, gidan su umar kenan,
ma'ana inda umar ya fito kenan. Kamar yanzu kai ne sarki mai daraja ta daya, ka ce a je in an bashi an bincika ƴaƴana da jikokina kowa ka gudunmawa bai isa a biya ba, a je a binciki zuriyar bayaro su tattaro su biya, ko kuwa kai sarki ne mai wuka ta daya nan kurkusa, sai ka ce a je a tambayi al'umma ainihin wato gidan sarautar Katsinawa, gidan sarautar Mallawa ne, gidan sarautar Bare-bari ne, ma'ana dangin gidan sarautar ka, sai ka je a je a bincike su. Su hado sarkin layin su ya mutu da bashi, abinda sayyidina Umar yake cewa kenan, a je wurin dangin shi a tattaro. Sai yace fa in lam tafi amwaluhum fa salfi quraishin, idan dukiyarsu bata biya ba to sai a je a tambayi Qurayshawa, a tattaro dangi na Qurayshawa. Wala ta'duhum ila ghairihim, kaka ketara ka tafi wurin wasu, wurin su din nan ka tsaya a kansu. Fa addi anni hadhal mal, sayyidina Umar yace ka biya min wannan bashi. To abinda sayyidina Umar yace kenan jama'a, kafin a tafi kuma wata gabar, ka dubi irin wannan adalci na sayyidina Umar jama'a. Da ya zan bai saci kudin gwamnati ba, ya zan zai mutu da bashi, bai ce fa kuma a ɗibi kudin gwamnati a biya musu bashi ba. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Cewa ya aje a tattaro ƴaƴansu da jikokinsu su biya, in kudinsu bai kai ba a je wurin dangin, amma ka a ƙetare. Don Allah wani adalci ya wuce wannan jama'a. To sayyidina Umar kenan.
Tsakaninka da Allah, kai da kai mulki shekaru 30 da suka wuce, ko 20 ko 15, mulkin soja ne kai, ka kwata da karfin tsiya ne ko an nada ka ne ko ko mulkin siyasa ne, tsakaninka da Allah ka taba satattaro, wallahi ka mayar da shi. Ka tabbatar cikin malaman fiqh akwai wadanda suka ce in kai sallah da rigan naira 100, naira 1 ciki kudin haramun ne sallar ka bata, shi ne Hanafiya. Malaman fiqh ne kuma sai gajjikinka in ya zama haramun ke gaba daya, anya ba za a nan ka cikin ka a waka ka wuta ba, kai ba karban sallar ka ba, tunda an ce shilai daga ciki naira daga cikin ya zama haram, ba za a karbi sallar ba. In ya zama duka riga gaba daya da sirfanin da alkabbar da tabaranka da rawaninka duk na haramun ne, anya ba za a nan ka cikin a daure ka da rawanin a wurga wuta ba. To wallahi ka tausaya wa kanka, wannan fadakarwa ce, tunatarwa ce. Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe mu ji karashin wannan hadisi, sa'annan mu zo da cikakken sharhi da zamu yi wannan hadisi, domin wannan hadisi akwai matsaloli a karkashin shi manya manya. Wallahi muna fadan haƙƙin musulunci ne haƙƙin ƴan uwantaka wanda ke kanmu, kamar yadda Shehu Usman in yana wa'azi in yana rubutu yake fadawa sarakunan kasar Hausa da malamai da jahilan kasar Hausa, yace wallahi ban fada ban rubuta dan in zage ku ko in ci mutuncin ku ba. Yace domin wanda duk ya tona asirin wani, wanda duk ya ci mutuncin wani, Allah zai tona asirin shi ya ci mutuncin shi. Wallahi mun fada ne dan ku gyara, saboda Allah ya nuna mana waɗannan abubuwa ga su a rubuce. Idan ba mu fada ba wallahi mun zalunce ku, ba wai ku aiko kawai a taya mu
addu'a za mu karɓi mulki, Allah ya sa mu zauna lafiya. Allah ya zaman lafiya fa duk wanda ya zauna lafiya jama'a shi ya nema. In kaga ka zauna lafiya kai ka nema, Allah ba zai zalunce ka ya saka ka cikin tashin hankali ba. In kun nemi zaman lafiya, addu'a ku sai ta zama ƙarin alkhairi game da zaman lafiyan ku. In ba ku nemi zaman lafiya ba, babu yadda za a zauna lafiya fa. Kowa dai ya san yadda wasu suke zalunci suka wuce asirin su ya teni.
To me zai hana kai ba za ka yi adalci ba? Allah madaukakin sarki ya shirya da mu. Sai gobe mun zo za mu karasa wannan hadisi tare da sharhin da zamu yi. Fa subhanaka Allahumma wa insha Allahu. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Amin.